Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau 18 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha dauke da kanin labarai.
To Amina, Amurka ta buƙaci bangarori biyu da suke fada a Sudan su daga tsagaita wuta. Taron ministocin kasashen waje zai share fagen babban taron shugabannin kasashen G7 a watan gobe. Ministocin wajen G7 sun ayyana mamayar Rasha a Ukraine a matsayin babban take dokar kasashen duniya.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta mika batun binciken kwamishinanta na zaɓe a Adamawa, barista Arihudu, da babban sufeto ɗan sanda Baba Usman Alƙali don ɗaukar matakin da ya dace na doka. Sannan za ku ji cewa wasu 'yan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun yi zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗinsu ga hukumar zaɓe ta INEC. Bangarorin biyu da ke da wato da suka shafa kwanaki hudu a Sudan suna gwabza fada tsakaninsu, sun sanar da tsagaita buɗe wuta. Bangarorin biyu suna fada da junansu ne game da jagorancin kasar. Muna kuma tafe da shirin noma da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta email. Amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, barkanku da yammacin yau ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci shugabannin bangarorin Sudan masu fada su tsagaita wuta bayan da alƙaluman waɗanda suka mutu ya tasamma 200. A yau Talata ne Blinken ya ce ya tattauna da shugabannin bangarorin biyu masu fada rana ɗaya bayan da aka auna wata tawagar jami'an diplomasiyar Amurka a Sudan. Ya ce babu wanda ya yi rauni, to sai dai ya ƙara da cewa lamarin ya daɗa ƙarfafa buƙatar da ke akwai na tsagaita wuta cikin gaggawa. Blinken ya ce a tattaunawar da ya yi a wayar tarho da Janar Hamet, wato Muhammad Hamad Dagalo, wato jagoran RSF, da Burhan Abdul Fattah Abdulrahman, shugaban dakarun SAF, ya tabbatar musu da cewa san ba za su amince da kai wani hari akan jami'an diplomasiya ba, ku yi musu barazana ko sanya wani cikin haɗari. Za a ci gaba da gudanar da bincike akan wannan al'amarin, ya ce. Kiran da sakatare Blinken ya yi wa 'yan Sudan ɗin biyu masu fadawa da juna ya kasance ɗaya daga cikin irin wannan kiranye-kiranye daga ƙasashen duniya na zaman lafiya a ƙasar da ke arewacin Afirka. Wata sanarwa da ministocin wajen G7 waɗanda suka gana da wato Karuizawa a Japan suka fitar a yau Talata sun yi alawade da fadar da suka ce ya sanya barazana da tsoro ga lafiyar fararen hurar Sudan, sannan yana kokarin raunana yunkurin dawo da Sudan ta farkin demokradiyya. Duka bangarorin sun wato sojin biyu masu fada da ke neman Sudan ta kasance karkashin ikon su a jiya Litinin sun ce sun samu wasu nasarori a yayin da alƙaluman waɗanda suka mutu daga rikicin ya zarta 180 a daidai lokacin da suka yi waya da Washington da kungiyoyin kasashen duniya daban-daban akan gaggauta tsagaita wuta. Ministocin wajen kasashen G7 sun yi alawade da yakin Rasha a Ukraine, sannan sun bayyana buƙatar da ke akwai na samun zama da China domin tattauna batun kalubalolin da suka addabi duniya yayin da suke kammala ganawar su yau Talata a Japan, yayin da suka ayyana mahimmancin aiki tare da China a game da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi da tsaron lafiyar duniya. Ministocin sun bayyana damuwa a wani sakamakon taro na haɗin gwiwa a game da ayyukan China a gabashi da kudancin da kuma matsayarta a kan Taiwan. Suka ce muna jaddada mahimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin zirin Taiwan a matsayin wani al'amari da ba za a iya kauce masa ba kan batun tsaro da cigaban al'ummar ƙasashen yamma a kana. Akwai buƙatar warware dukkanin matsaloli a faɗin zirin cikin lumana, ministocin suka ce. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce a tattaunawarsa da takwarorinsa daga Burtaniya, Canada, Faransa, Jamus, Italiya da Japan cewa akwai ban mamaki da haɗuwar tasu a game da China da kuma abubuwan da aka yi domin shawo kan waɗannan batutuwa. Rasha ta ce a yau Talata shugaba Vladimir Putin ya ziyarci yankunan Ukraine da suka hada da Kherson da Luhansk, inda ya samu rahotanni daga kwamandojinsa. Fadar Kremlin ya fitar da wani bidiyo inda Putin yake fadawa kwamandojin nasa cewa yana da mahimmanci wato yana da mahimmanci jin ra'ayoyin su kuma samun musayar bayanai harsan dake gabashin Ukraine sannan Luhansk a kudancin kasar suna daga cikin yankuna biyu da Putin ya ikirarin cewa ya koma karkashin ikon sa a watan Satumba cikin wani mataki da taron wato da taron kolin majalisar dinkin duniya ta ki amincewa da shi mashawarcin shugaban kasar Ukraine wato Mykhailo Podolyak bisa dukkan alamu a game da batun ziyarar da Putin yayi a shafinsa na Twitter yayi rubutu a game da shugaban na Russia cewa yankunan da aka mamaye lalatattu domin more laifukan da ya aikata akan kwari na ƙarshe Kazalika a yau Talata ministocin wajen kasashen G7 sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka ayyana mamayar Russia a Ukraine a matsayin babban take dokar kasashen duniya sannan suka buƙaci Russia ta yi gaggawar janye dakarunta ba tare da wata buƙata ba ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to madalla a gaida Aisha Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskarar rahotannin mu. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta mika batun binciken kwamishinan ta na zabe a Adamawa, Barista Ari Hudu ga babban sufeto ɗan sanda Baba Usman Alƙali don daukar matakin da ya dace na doka. Hukumar tun farko ta dakatar da kwamishinan don samun sa da laifin ayyana sakamakon zabe ba tare da hurumin yin haka ba. Wakilin mu Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya na dauke da karin bayani.
INEC dai ta gana da dukkan masu ruwa da tsaki na lamarin zaben na Adamawa don shirin sake komawa tattara sakamakon biyo bayan hatsaniyar da ta auku inda magoya bayan yar takarar APC Aisha Binani ke nuna gamsuwa ga ayyana su a matsayin waɗanda suka lashe zabe yayin da bangaren gwamnatin jihar Umar Fintiri na PDP ke cewa an yi musu murdiya jami'a sashin labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar na daukar dukkan matakan da suka dace bisa dokokin zabe don tabbatar da adalci
a hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ta rubuta wa inspector general na yan sanda a wasika dake bukatar sa da yayin bincike na gaggawa da kuma gurfanar da shugaban hukumar zabe na jihar Adamawa barista Hudu Ari idan har aka same shi da laifin da ya cancanci yin haka ta kuma bukaci sakataren gwamnati na kasa da ya ja hankali hukumomin da ke da alhakin nada su shugabannin hukumar zaben kan wannan mummunan dabi'a da shugaban hukumar zabe na jihar Adamawa ya aikata ta kuma dauki mataki na gaggawa akan sa za a ci gaba da tattara sakamakon zaben nan ba da jimawa ba amma da zaran wanda yake da alhakin yin hakan wato returning officer da aka nada domin tattara sakamakon zaben na jihar Adamawa ya sanar da lokaci
duk da gamsuwa da dakatar da commissioner Hudu Ari wakilin gwamnati Fintiri a dakin tattara sakamakon Dr. ED Hong na bukatar daukar matakan shari'a kan commissioner
to ko za su bi amma ni na dauka kan cewa saboda wannan nan farko yayi da ɗayan sa da sun kama shi yana gidan kurkuku ana ci gaba da bincike a tara sasoran abin da ya faru da wannan zaben daidai ya zama alama ma mutane a gaba abu da yasa kake ganin kasa bai ta tabarbarewa shine kowa yana yin abin da yake so ya kwana lafiya so in wani ya yi yau an yi ma zabe a Adamawa ba a gama idan tattaro zaben ba aka rantsar da wani kaga wata rana ba za a yi ma zabe ba sai a rantsar da wani haka ne abin a gaba-gaba ne yake lalacewa so dole a dauki mataki babba
magoya bayan Binani a Abuja na musanta zargin ba da toshiyar baki ga jami'an zabe bisa wani faifan bidiyon tuhuma da ke yawo a yanar gizo Bara'atu Garba Yusuf na kan gaba masu nuna Aisha Binani ba ta yi wani abin da ya saba doka ba.
Shin da kowa ya ganshi aka muka ganshi a media an yi wasan kwaikwayon amma wannan abin da hankali ma ba zai dauka ba ba wani kokwaran hujja ba wani rade-rade ne kawai da propaganda da ta siyasa da kazafin siyasa wanda kowa ya san is normal yawa kowa ya san is normal amma ba abin da hankali zai dauka bane.
Masanin harkokin siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce da alamun badakala na ƙara ta gayyara tsarin zabe a Najeriya.
To kansu wanda suke karɓar rashawar ko kuma suke da dama akan murɗa zaben hankalinsu da kansu yana rabuwa da su kansu suna iya wato ta san majuna su cimma juna kuma a samu rashin jituwa da zai iya kawo wato hatta addanci a tsakaninsu.
Za a jira sake komawa fagen tattara sakamakon zaben da ya nuna ƙarin sa ido da ɗaukar matakan tsaro don kare kwari kowane ɓangare. Nasiru Adamu Al-Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Nasiru Adamu Al-Hikaya kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC. akan mitoci 19-31-49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar Mutavioy Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voehausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karshen labaran duniya.
Babban jami'in diplomasiyar Siriya yana ziyarar aikin kwanaki uku a Tunisia, inda ake sa ran zai gyara dangantakar diplomasiyya da kasar bayan yanke dangantakar diplomasiyya tsakanin su tun shekara ta 2012 bayan da shugaba Bashar al-Assad ya farma masu zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa. Ministan harkokin wajen Siriya Faisal Mikdad ya gana da takwaransa na Tunisia Nabil Amar jin kadan bayan da ya isa kasar a yammacin jiya Litinin. Babu wasu wani bayanai game da abubuwan da suka tattauna ko kuma jerin abubuwan da Mikdad zai yi a yau Talata da kuma gobe Laraba. Ma'aikatar harkokin wajen Tunisia a wata sanarwa ta ce makasudin ziyarar shi ne don dawo da dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen. Shugaban kasar Tunisia Kais Saied a farkon watan nan ya ba da umarnin tura wani jakadan Tunisia zuwa babban birnin Siriya Damascus. Daga ƙarshe, ƙasar Sweden tana fata Ankara za ta amince da ita a matsayin mamban ƙungiyar NATO bayan zaben da za a yi a ƙasar a watan gobe. Zuwa yanzu, Sweden tana dakon Turkiya ta amince da buƙatarta na zama mamban NATO. Sweden tana fata zaben Turkiya da za a yi nan gaba a ranar 14 ga watan gobe zai sauya al'amura. Sweden da Finland sun gabatar da buƙatar su na zama mambobin NATO tare. Yan makonni bayan da Rasha ta fara mamayar ta a Ukraine, kungiyar ta amince da buƙatar Finland a cikin watan nan, sai dai kuma har yanzu mambobin NATO Turkiya da Hungary sun ki amincewa da buƙatar Sweden.
To madalla, a gaida Aisha Ma'azo da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai akan takaddamar zaben gwamnonin jihar Adamawa, wasu 'yan jam'iyyar PDP a jihar sun yi zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗin su ga hukumar zaɓe ta INEC dangane da ayyana sanata Aishatu Dahiru Ahmed Binani a matsayin wacce ta yi nasara a zaben gwamnoni da aka kammala a watan Maris. Sai dai su kuwa 'yan jam'iyyar APC na jihar Adamawa cewa suka yi sun gode Allah da ya ba su wannan nasara, in ji Honorable Salihu Baba Ahmed, wakilin muryar Amurka Adamawa. Salisu Lado ya aiko mana da ƙarin bayani.
Su dai dandazon al'umma da magoya bayan gwamna Ahmadu Umaru Fintiri da na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun gudanar da wannan zanga-zanga ne na lumana domin kira ga hukumar zaɓe su dawo musu da martaban zaɓensu da aka yi a watan nan da ake ciki. Dr. Suzy Maxira, wadda ke zama shugaban mata na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa kuma wadda ta jagoranci ɓangaren mata a wannan tattaki na zanga-zangar lumanar, ta yi mana ƙarin bayani tare da ƙarin haske akan dalilan da ya sanya suka fito wannan zanga-zangar.
Jama'a, muna kan jira, muna kan jira, kada mu yarda, ku yarda fushin mu ya zai fito. Shine dalilin wannan fita. Babban abinda muke bukata a hukumar zabe ita ce a sanar da wanda ya ci zabe.
Shine kawai muke,
A sanar ba da bata lokaci ba kuma. A bin gaskiya kuma.
Wata uwa da ta alarci wannan zanga-zanga na nuna goyon bayan Ahmadu Umaru Fintiri da kuma jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, Aisha Usman Meta Kalmi, tace lallai ilahin hukumar zabe mai zaman kanta ya kamata su ji tsoron Allah da su bi gaskiya da kuma ka'ida akan lamarin da ya dace ta hanyar dawa a cigaba da karban ƙuri'u domin ayyana wadda ya lashe sakamakon zabe na gwamna a jihar Adamawa.
Dalilin mu mutanen PDP masu hakuri ne, masu ladabi da biyayya. A gaskiya ta nuna halinta. Zaben nan local government 21 duk yaro karami ya san wa ya ci zabe, amma ana so a nuna harfin hali a ce a sanar a sama ga wanda ya ci. Mu kira mu muna kiran ainihin ga babban murya su ji tsoron Allah, ne su ji tsoron Allah, su tabbata sun mutu za su koma ga Ubangiji.
To ko menene ma jam'iyyar APC za ta ce akan wannan batu, duba da cewa wannan zanga-zangar lumanar magoya bayan jam'iyyar PDP ne da na gwamnan jihar Adamawa suka gudanar? Honorable Salihu Baba Ahmed, wanda ke zama tsohon kwamishinan yada labarai a jihar Adamawa, shi kuwa cewa yayi.
To da mun wannan abu ne wanda muke tsammanin shi saboda ganin yadda
al'umma Adamawa suka amince da jam'iyyarmu da kuma yar takararmu, to don haka ba mu yi mamaki da haka ba. Abu ne wanda dama muna jira tun farko kafin ma mu je Ron, muna tsammanin za a yi haka. To amma komai sai lokacin da Allah ya yi, lokacin da Allah ya yi cewa za a tabbatar mata da wannan nasara da Allah ya bata.
Wannan turkatarkar da nuna juna ya tsaya ya biyo bayan ayyana sanata Aishatu Dairo Amir Binani a matsayin wadda ta lashe kujerar gamna a tutar jam'iyyar APC a jihar Adamawan. Ita kuwa jam'iyyar PDP mai mulki a jihar ta ce ba za ta lamunci wannan kayan ba domin ba bi ka'ida na gurin sanar da wannan sakamakon ba. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado da wannan rahoton. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya, babban hafsan sojin Sudan Janar Abdul Fattah Al-Burhan da jagoran rundunar kai daukin gaggawa RSF Janar Muhammad Hamdan Dagalo sun sanar da tsagaita bude wuta bayan bangarorin biyu sun shafe kwanaki hudu suna gwabza fada a tsakaninsu, wanda ya sanadiyar mutuwan mutane kusan 200. Bangarorin biyun suna fada ne da junansu a game da jagorancin kasar. Dr. Usman Bugaje masanin tarihi ne wanda kuma yake da kwarewa akan al'amuran Sudan, yayi wa abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdul Karim bayani a game da musabbabin wannan rikici.
Na tattauna da wasu suna cikin gwamnati, wasu su ba sa cikin gwamnatin, kuma kila ba sa shi ne gwamnatin, so na samu ra'ayoyi da dama. Amma hatta a kafofin watsa labaransu suna magana ƙarara cewa gashi ƙasa ɗaya amma sojoji guda biyu, ma'ana wannan soja wannan soja kamar wata ƙasa ce cikin wata ƙasa. To in aka duba da shi wanda yake shine shugaban wannan gwamnatin wucin gadi da aka nada, shi Abdul Fattah Burhan, wanda yake shi soja ne, wato yana cikin tsarin sojoji na Sudan, da shi Muhammad Hamdan Dagalo wanda aka fi sani da Himmeti, shi Himmeti shi yake shugabantar wancan tsari na sojojin da ba wato na hukuma ba, wato kamar dai masu zaman kansu, abinda akan ce da Turanci militia, wato wasu waɗanda aka ƙirƙiro don wani abu amma ba sa shiga cikin tsarin soja na ƙasa. Amma kuma a wannan gwamnatin da ake tafiya da ita yanzu, shi ne mataimakin shugaban ƙasa, shi Al-Burhan, dukkansu generals ne ko kuma dai haka dai ake kiransu. Shi General Abdul Fattah Al-Burhan shi ne shugaban abin da ke cima hukumatul intiqaliya, wato wannan gwamnatin wucin gadi. Shi kuma Himmeti, wanda cikakken sunan shi ne Muhammad Hamdan Dagalo, shi ya rike mukami na ko kuma ce shi ne ya shugabanci sojojin da gwamnati ta ƙirƙiro lokacin Al-Bashir a Darfur da wancan ɓangare na Sudan ta yamma, inda kin sani an yi shekaru yan tawaye ko kuma in ce masu son su a ci kansu ta artabu da gwamnati. To waɗan shi Himmetin shi ne cikin kwamandoji wanda sojojin da aka ƙirƙiro wanda ake ce ma Janjaweed. To shi ne yau da gobe ya yi ƙarfin da ya zama shugabansu shi kadai, kuma makaman da ya tara kai ka ce ma sun fi makaman ita kanta gwamnati, abinda kawai shi bai da shi, bai da sojan ruwa ko sojan sama da jirgin sama.
To ina wannan matsala ta samu asali, kuma menene ya kawo su ga haka? Ana ganin kamar bayan raba Sudan ta kudu da Sudan din nan za a samu maslaha.
Ai dama ita Sudan kin san dai ita ce tafi kowace ƙasa a Afirka girma kafin a yanke kudu din. Kuma tana da ƙabilu kala-kala, hatta irin harsuna da ake magana da su bance da kowace ƙasa a Afirka mai yawan harsunan su ba. Don ina jin za su fi Najeriya, kuma za su yi kai da Najeriya. Saboda haka wato ƙasa ce wadda take ya mutse da ƙabiloli kala-kala, iri-iri, addinai daban, abubuwa daban, da kwai Larabawa da kwai mutanen Afirka. To wannan dai matsalar ta samo tushe daga shi kansa Al-Bashir da ya shekara 30 yana mulki.
Yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya duba batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Abokin aikin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da wani ƙwararre a harkokin noma a Najeriya wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Tunana Dauda Salisu Muhammad, muna ba da shawarwari, muna yin aiki da NGOs da dama, muna karɓar kwantarar noma, sannan kuma muna ba da shawarwari, sannan kuma muna sai da kayan gonar su daga kansu, iri su, chemicals da sauransu. So wannan shine fanni na a yanzu kuma abin da nake kenan.
Batun bunƙasa harkokin noma a Najeriya yana ta kwan gaba kwan baya. Gwamnatoci a matakai daban-daban a tarayya da jihohi sun zo da tsare-tsaren tallafawa noma. To amma sai kaga tallafin yaƙin tasiri. Me kake ganin ya jawo tallafin da gwamnatoci suke wa noma na tsare-tsaren baiwa manoma abubuwa na aikin noma ko kuɗin rance ko lamani? Kuma a ƙarshe ka gabata su yi
gaskiya mu ganau ne ba jiyau ba ta kowane fanni. Muna tare da manoman nan, sannan muna tare da kuma manyan waɗanda suke karɓo abubuwan nan daga gwamnati. Tabbas gwamnati tana bakin ƙoƙarinta a yanda ta ce, tabbas tana bayarwa. To amma ta bi hanyar da ya kamata? Shin abu tallafin nan da take ba wa manoman nan yana zuwa hannun manoman directly ko ko baya zuwa? A'a, ko kuma yana zuwa ɗin adadin da ya kamata a basu, ana basu ko kuwa ba a basu? Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da abin yake abin nan fuskanta daga ciki, manoma ke fuskanta daga ciki, daga hannun ƙalubale daga ciki. So za ka ga gwamnatin ta bayar domin ƙungiyoyin manoma ne daban-daban, kuma ta kowace ƙungiya, irin ƙungiyar manoman shinkafa ne, ƙungiyar manoman auduga ne, masara ce, dawa ce da sauransu, duka ana yin bakin gwargwado dai wanda ba a rasa ba. To akwai mu kuma daga ɓangaren mu manoman, gaskiya akwai almundahana a nan. Kamar ya saboda za ka ga idan tallafi ne na dindindin na aka bayar, za a dakile kowa, za ka ga ya kira nasu ya bayar. Idan kuma aka ce dawo da kayan za a yi, to za ka ga za a ta hanyar da ya kamata abi shine normal, zaka ga an ce za a bi kungiyoyin manoma, kowace kungiya ta manoma akwai shugaba. To wannan shugaban shi ya san suwaye manoma, saboda haka zai kawo sunaye da adadin hektar da za a rarraba musu. To sai a basu, sai kaga suna complain cewa kayan nan ba su zo musu ba. So gaskiya akwai sanda muka je raba wa manoma kaya, mu da kanmu mun gaya wa su masu bayarwa a raba cewa mu da muke ciki harkan noman nan, mu ya kamata ku karɓi shawara. Shawaran muku ita ce yanzu ana gab, misali yanzu ana gab da faduwar damuna. So ya kamata a ce manomi in dai za a bashi kuma su ake yayi noman, to kayan akalla su zo hannun shi akalla wata biyu ko wata ɗaya kafin faduwar damuna, domin kaga shi ya san lokacin da ya kamata yayi. To amma ka duba dan Allah,
yana kana magana jinkirin ma samar da kayayyakin ga su manoma,
akwai wannan jinkirin shi ma baya zuwa, saboda haka abin yana dakilewa. Sai kaga ana gwamnati za ta ce tana ba da kaya, amma ya bata ganin abin a ƙasa.
Bacin rashin ba da kaya akan kari shine matsala. Misali mu dauka ita ce matsala ta farko, ta bifa
ta biyu ita ce cewa misali manomi yana noma hekta biyar, karamin manomi an zo an bashi kayan hekta ɗaya, to shi kuma bai da kuɗin da zai noma wancan hekta biyar ɗin. Sannan kuma misali a hekta ɗayan nan ya kamata a ce an bashi taki NPK kamar buhu shida, a bashi yuriya kamar buhu uku. To sai aka zo aka zaftare NPK nan buhu shida da ya kamata a bashi, an bashi da yawa, kaga an bashi buhu huɗu, yuriya kuma sai a bashi buhu ɗaya. Haka chemicals da ya kamata a bashi 4 liter ko 3 liter per hectare sai kaga an bashi 2, ka gane? Duk wannan abubuwan sai ya si zai je ya san yanda ya yi, ya samu ya harhada hekta ɗayan nan ta samu ta gamu balantana kuma hekta biyar da ya kamata yi. Sannan na ukunsu shine fa zai yi tunanin fa cewa dole zai maida wannan kaya. Maida kayan nan fa da zai yi an mai lissafin buhu shida ɗin nan da aka bashi na NPK fa a cikin abin da zai mayar alhalin kuma buhu huɗu aka bashi. Zai maida kuɗi buhu uku na yuriya alhalin buhu ɗaya aka bashi. Ka gane? To, sai ka ga wannan yana discouraging ɗin manomi da cewa shi yana karya gwiwar manomi cewa ni ba ma zan je na karɓi wannan bashin ba. Gaskiya.
To, amma menene ya jawo misali ba adadin kayayyakin baya cika maimakon biyar sai a bada da hekta ɗaya?
Yawwa. To, wannan abu ne da za mu dube shi ta fuska biyu. Amma hanga in dai za mu yi kowane juna adalci.
Tunda dai ku ai a matsayin ku na ƙwararru kuna tsakanin manoma da kuma hukumomin gwamnati da suke raba wannan kaya ko suke samar da wannan kaya misali.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin ƙwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad, kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma Julie Ledes Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To, masu saurari, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kace rudani da ke ci gaba da dabaibaye zaben jihar Adamawa wanda ba a kammala ba sakamakon tsibin da baka da baturen zabe yayi na ayyana sakamakon zaben gwamnan. Muna fatan gaskiya ta halinta domin dai duk inda mai gaskiya yake Allah yana tare da shi. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Nasiru Kainuwa Hadija. Kai ko cewa kai neman yafiya da gwamnan Abdullahi Umar Ganduje ya yi daga wurin Kanawa a gaskiya hakan ya yi daidai domin mutum azizi ne tare yake bai cika goma ba. Daga ƙarshe nake kira ga Kanawan Dabo da su yafe masa domin duk wanda ya yafe ma wani Allah zai yafe masa kurakuransa.
To, kafin mu ƙarƙarar shirin namu ga Aisha nan ɗauke da takaitattun labarai.
A takaice, Amina, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci shugabannin bangarorin Sudan masu fada su tsagaita wuta bayan da alƙaluman waɗanda suka mutu ya tasamma 200. Ministocin wajen ƙasashe wato G7 sun yi alawadai da yakin Rasha a Ukraine, sannan sun bayyana buƙatar da ke akwai na samun zama da China domin tattauna batun ƙalubalolin da suka addabi duniya yayin da suka kammala ganawar su a yau Talata a Japan. Rasha ta ce a yau Talata shugaba Vladimir Putin ya ziyarci yankunan Ukraine da suka hada da Kherson da Luhansk, inda ya samu rahotanni daga komandojinsa. Fadar Kremlin ya fitar da wani bidiyo inda Putin yake fada wa komandojin nashi cewa yana da mahimmanci ya jira ayoyinsu kuma a samu musayar bayanai. Babban jami'in diplomasiyyar Syria yana ziyarar aikin kwanaki uku a Tunisia, inda ake sa ran zai gyara dangantakar diplomasiyya a kasar bayan yanke dangantakar diplomasiyya tsakanin su tun shekara ta 2012 bayan da shugaba Bashar Assad ya farma masu zanga-zangan kin jinin gwamnatinsa. Ministan harkokin wajen Syria Faisal Mikdad ya gana da takwaransa na Tunisia Nabil Amar cin kadan bayan da ya isa kasar a yammacin jiya Litini. Babu wasu bayanai a game da abubuwan da suka tattauna ko kuma jerin abubuwan da Mikdad zai yi a yau Talata da gobe Laraba.
To, masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Aisha Ma'azu da Dadi Balawe da ya bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau, ni ce Amina Buhari Auna. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare. A sha ruwa lafiya.